Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sun yi ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2020.
Gaskiya tun da aka yi hijira shekara na 6 a garin nan. Ina dan sana'a kadan kadan tare da iyayena. Ina da yara. Yara na su 7 ne. Gaba ɗaya kuma suna hannuna. Ni ina tuya kuma ina dan tararan wuta na kadan kadan. Alhamdulillah ina samun abin da zan rufa makan masiri.
Wasu 'yan Najeriya kenan da ke zaman gudun hijira a jamhuriyar Nijar suke bayyana yadda rayuwarsu take. Za ku ji cikakken rahoton bayan labaran duniya. Haka kuma za ku ji cewa jami'ar tarayya ta Dutse a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya ta yaye dalibai karo na 5.
Biotechnology. Alhamdulillah, farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma ƴan uwana. Ina farin ciki sosai gaskiya.
Na kanta computer science, ba zan mutaka rawa sosai a fannin technology.
To dukkanin ku ji waɗannan, bari mu ji yadda duniyar ta waye gari tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shafar tattalin arziki da mummunar cutar murar kwarnan ta coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun faɗi je Litinin, yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilastawa ƙasar China soke zaman majalisar da ta saba yi a duk shekara, tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya a faɗin duniya. Kasuwannin hannun jari a Amurka sun faɗi da kusan kashi 3 cikin 100 da yammacin jiya a birnin New York, biyo bayan faduwar da aka samu sosai a kasuwannin Turai. Kasuwar danyen mai ta Brent Crude, wadda ita ce ma'aunin darajar mai a duniya, ta yi ƙasa da kusan kashi 5 cikin 100, inda gangan mai ta koma dala 55.8. Wannan ita ce faduwar ta mafi girma a cikin kusan watanni 5. A halin da ake ciki kuma, farashin gwal ya tashi da kusan kashi 2 cikin 100, inda farashin wato ma'aunin farashin guda ya kai sama da dala 1,676, wanda wannan shine hawa mafi girma da aka gani cikin shekaru 7, a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke neman wurin da za su saka kudaden su. Kasancewar kasuwannin hannun jari na cikin wani hali. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mark Esper ya ce rundunonin sojan Amurka da Koriya ta Kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin Koriya, yayin da Koriya ta Kudu ke fama shawo kan barkewar cutar murar coronavirus. Kwamandan sojojin Amurka a Koriya ta Kudu da manyan janar-janar na sojin Koriya ta Kudu suna duba yiwuwar dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar da cutar coronavirus ta haifar. Esper ya faɗa manema labarai jiya Litinin a wani taro da ya gudanar da takwaransa na aikinsa a wato na Koriya, John Kendo, a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Yawan mutanen da suka mutu suka kamu da cutar coronavirus ya yi sama zuwa 833 a Koriya ta Kudu, kuma yawan waɗanda suka mutu shi ma ya yi sama har zuwa mutane 7. Sake shiga faɗa da aka yi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru ya tilasta wa mutane sama da 70 waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa gidajensu da neman mafaka. Akwai alamun gajiya da yunwa tare da su waɗanda tashin hankalin 'yan awaren ya shafa a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na arewa maso yammacin ƙasar. A ƙaramar hukumar mai cum da ke arewa maso yammacin ƙasar sun ce a cikin makonni 2 da suka gabata sun gujewa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa. Comfort Pin, mai shekaru 23, mai 'ya'ya 2, ta ce ta guje wato yankin Mencum lokacin da wasu mutane sun yi da kayan sojoji suka kone gidaje 32 a ƙauyensu. Pin ta ce tashin hankalin ya yi sanadin rayuwar mijinta da 'yarta.
I'm from Fang. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. So we.
Tace na fito ne daga ƙauyen Fang. Muna zo ne kawai a ƙauyen mu. Sai wasu mutane suka zo suka kone mana ƙauyen mu. Shine muka gudu zuwa cikin jeji har zuwa cikin kurmi. Mun kwashe makonni 2 a cikin dajin kafin mu fito.
So
can an jima kadan sarkin zai sake shigowa da karin labarai. Yan Najeriya da dama ne suka bar gidajen su a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram, inda wasu da dama ne yanzu haka suke gudun hijira a makwabciyar kasar jamhuriyar Niger. Wakilin mu a Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya ziyarci wani tantanin yan gudun hijira a Niger din da ya ta bakin wasu su akan yadda suke tafiyar da rayuwa a can.
Yan Najeriya da dama ne dai yanzu haka ke samun mafaka a kasashen Afirka guda uku da suka hada da Niger da Cameroon da kuma Chad sakamakon rigimi a gungiyar Boko Haram da ya raba su da mahallansu da ya sa su tsallakawa zuwa waɗannan kasashe. Har yanzu ke ci gaba da samun mafaka a irin waɗannan wurare. Gani irin makamantan al'adu da kusanta da kasar Najeriya ke da shi da waɗannan kasashe ya sa waɗannan mutane ci gaba da samun mafaka da cewa wasu su ba daɗin shi suke ji ba, amma ganin cewa haka Allah ya yi za su samu kansu ciki ba yadda suka iya. Allah dangane da kuma dogaro da Ubangiji. Wannan matsala da ya jaraba dubban mutane da mahallansu da kuma ya haddasa asarar rayuka da daman gaske da ma ya haifar da matan da suka rasa mazajensu bila adadin da dubban marayu da ma wasu yaran da aka zanta da ba a san iyayensu ba. Hakan ya sa gwamnatocin da wannan iftila'i ya shafa ziyartar irin waɗannan kasashe don ganawa da mutanen nasu. Kuma baya-bayan nan sai da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci jamhuriyar Nijar don ganawa da 'yan gudun hijira da aka ce sun kai fiye da 120 sai dai wasu daga cikinsu tun suka kama sana'a don ci gaba da gudanar da rayuwarsu da ma rike kawunansu da iyalansu kamar yadda waɗannan malamai suka shaida mun.
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Ya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah.
Ya sunanka?
Sunana Zaidu Muhammad Gaidam.
Na'am, kai dan Najeriya
dan Gaidam? Dan Najeriya na dan Yobe State ne.
Ga shi ganka a cikin Niger. Haka kasuwanci ne nan?
Eh, muna dan kasuwanci, muna dan taba kadan kadan ne.
Me kake saidawa?
Da kayan gwari ne ga inan su dankali su rake su gwaza haka ne muke sayarwa a nan din. Eh,
na ga kasuwar tana tafiya koya?
Eh, to dai alhamdulillah zamu ce. Kasuwan sha'anin yau.
Abin da ga wannan malamin shi ma na gashi a gaban kayan kasuwar sa. Ya suna malamin?
Suna na Sani Usman.
Sani Usman, daga ina ka zo?
Ni daga mutumin Bagani.
Eh, kai ma gudun hijira ne
ka? Ni gudun hijira ne ka, amma muna dan taba kasuwa kadan kadan.
Eh, me kake saida?
Ina saida dankali, doya, gwaza. Ni ina sayarwa.
To ya kasuwar take?
A kasuwa alhamdulillah. Malabi ana lallabawa ne.
Sunana Habibu Ahmed.
Na'am, daga ina ka?
Malam Fateri.
Malam Fateri, ga shi na ganka a cikin Niger Abuja ma.
Eh,
ya kasuwar take to?
Kasuwa ga inda muna dan ji da kyar da kyar.
To amma shekaran ka nawa ko kuma watan ka nawa da zuwa nan difa?
Na yau shekara ta uku.
Shekara uku kana difa.
Eh,
me kake saida?
Ina saida mazar kwela.
Kuma ya kasuwar take?
Kasuwa he dai kadan kadan.
Amma lokacin da kake can Najeriya, sana'a da kake kenan ko kuma da ka zo nan ka cikin sana'a ne?
Eh, da ban sana'a da nake yi akwai mazar kwelar. Akwai kuma kayan miya.
Suma wasu matan da na tada a garin Niger din sun shaida mun cewa basu ma taɓa yin sana'a a rayuwarsu ba, amma dole ce ta sa su kama sana'a kuma hakan ya ba su daman ci gaba da rike kawunansu.
Sunana Amina Muhammadu.
Daga ina kika zo?
A Doron Bada. Eh, gudun hijira ne ya kawo mu. Wallahi shekaran mu shida a nan gari.
Eh, ya ba sun sana'a ba?
Sana'a wani ce nake yi.
Lokacin da kina tunda kina wannan sana'a ne ku da?
Wallahi bana wannan sana'a. Da wani zo nan ni kama wannan sana'a.
Saboda ki rike kanki.
Mun samu ba abinda za mu ci mu sha ba.
Sunana Kasim Ibrahim Isa ne, rabar da Lakwat Gwamnati.
Kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan?
Gaskiya tun da kai hijira shekara na shida a garin nan. Ina dan sana'a na kadan kadan tare da iyayena, ina da yara.
Barakallah.
Yara na su bakwai ne. Gaba ɗaya kuma suna hannuna.
Sana'a me kike yi?
Ni ina tuya kuma ina dan tararan wuta na kadan kadan. Alhamdulillah ina samun abin da zan rufa makan masiri. Da yardan Ubangiji.
Eh, kamar ranan dama kika san wannan sana'a ko kuma a cikin a can kina yi?
Wallahi ban taba sana'a ba tun da nake. Ban taba sana'a ba, muna yaranta mai fama bai taba barmu mun yi sana'a ba. A nan ne hijira ta samu da muka zo. Bai yiwuwa ka zauna kana da yara, kana da iyaye, kana da yan uwa.
Kike kake kirki ayyanki kuma?
Alhamdulillah. Barakallah.
Wasu 'yan Najeriya ke yanda ke sab mafaka a jamhuriyar Nijar da kuma suka rungume sana'a da rike kamunansu da ƴaƴansu. Ke mun bayani game da yaran suka kama sana'a a wata ƙasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil ya dawo da ƙarin labarai.
Jiya Litinin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa sojojin Indiya jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da kuɗinsu ya kai dala biliyan 3. Wannan sanarwa ta zo ne lokacin da Trump ke jawabi a wani bikin maraba da shi da aka kira Namaste Trump a birnin Ahmedabad, inda mutane sama da 100,000 suka taru domin sauraron sa da Firaministan Indiya Narendra Modi. Gabannin ziyarar tashi, Trump ya ce sabbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu ba sa daga cikin ajandarsa ta yin wannan tafiya, amma a jawabin sa ya alƙawarin cewa kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar da za ta zamto ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka taɓa yi. Ya kuma ce yana da kyakkyawan fata shi da Modi za su cimma yarjejeniya mai kyau ga kasashen biyu. Daga ƙarshe an samu Harvey Weinstein da laifukan cin zarafin mata da kuma lalata, wanda ke kawo ƙarshen tashin wannan tsohon babban mai fada aji a masana'antar Hollywood, wanda ke zama nasara kuma ga masu yaƙi da cin zarafin mata da ake kira #MeToo. Weinstein mai shekaru 67 an same shi da laifin fyaɗe da kuma cin zarafin mata, sai dai an wanke shi daga wasu tuhume-tuhume masu tsanani. Yanzu haka yana fuskantar har zuwa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kusan mata 80 ne suka zargi Weinstein da ci musu zarafi ta hanyar lalata. Wannan zarge-zarge dai sun bayyana ne dalilin #MeToo, shirin da aka tsara domin baiwa mata ƙwarin gwiwa su fito su bayyana duk wani cin zarafi da ake zargin babban mai fada a ji yayi musu.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ar Tarayya da ke garin Dutse ta jihar Jigawa a arewacin Najeriya ta yayi dalibai karo na biyar a daidai lokacin da kuma take ci gaba da fafutukar samun asibitin da dalibanta na sashen likitanci za su rika zuwa koyon sanin makamar aiki. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto.
Jami'ar Tarayya ta garin Dutse Fadar Gwamnatin Jihar Jigawa a Najeriya yanzu haka ana da fiye da ɗalibai 9,000 da ke nazari a fannonin ilimi daban-daban a matakin digiri na 1 da na 2.
A matsayin sabuwar makaranta mafi yawan ma'aikatan da ake da su za ka ga digiri ne na farko da na 2. Amma alhamdulillah a gaskiya saboda muna yawan tura ma'aikatanmu abin nan training mun samu ƙari da yawa da suka dawo da PhD din nasu. To shine ba mu dama ma har muka dauki waɗansu a kwanan nan masu digiri na farko.
Lai batun tallafin nan na hukumar Ted Fund.
Ai wannan sai dai mu ce alhamdulillah, wato Ted Fund da ba dan ita ba da al'amura da dama ba su yi ba.
Professor Fatima Batul Mukhtar kenan dake shugabantar jami'ar tun a shekara ta 2016. Jimlar dalibai 786 ne suka sauke karatu a ranar Asabar din da ta gabata a yayin bikin yaye dalibai na jami'ar karo na 5, kuma 52 daga cikin su ne suka sami digiri mai daraja ta 1.
Amina Balasa Ali.
Me kika karanta?
Biotechnology. Alhamdulillah, farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma ƴan uwana. Ina farin ciki sosai gaskiya. Mu ai kaga kaman course din mu yana da branches da yawa. Kaga kaman pharmaceutical biotechnology duk wani magani muna da shi. Kaga industrial shi ma wani duk wani abu da ake yi. Sinadarai irin komai su magi su cheese ball su yogurt su komai na kayan jin daɗi dai haka.
Sunana Abubakar Yakubu Zanda. Na karanta computer science. Zan mu taka rawa sosai a fannin technology. Nan gaba idan aka ce modernization ana nufin akan technology. Da suke amfani da computer su ne inda suka ci gaba. Kuma mu ke karanta wannan computer insha Allah za mu kawo ci gaba ta wannan fannin.
Sunana Abdulrahman Habu Muhammad Fage. Na karanci political science wato ilimin nazarin siyasa.
Kai gado ke?
Eh alhamdulillah.
Kana sha'awar aiki irin na mahaifinka na koyarwa jami'a?
Eh gaskiya ba ni da sha'awar wannan aikin kasancewar na taso a cikin sa kusan kullun ina ganin yace mahaifina yake busy up and down. Gaskiya ban da wannan ra'ayin.
Dangane da makomar ɗaliban da ke nazarin aikin likita na jami'ar kan batun asibitin da za su yi amfani da shi wajen koyon duba marasa lafiya a aikace kuwa, Professor Fatima Batul Mukhtar ta ce
muna nan muna sauraron gwamnatin tarayya da sanarwar da ma'aikatar lafiya ita kuma ta sanar da mu abinda ake ciki. So da har yanzu dai bamu samu wani bayani ba. Muna fata dai bayanin zai zo kafin ƙarshen wannan watan saboda March din nan muke sa ran za a zo mana accreditation Allah ya yarda.
Kwana guda kafin ranar bikin yaye ɗaliban karo na 5 sai da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshinbajo ya gabatar da lecture mai taken matakan fuskantar sabbin shekaru 10 masu zuwa a fagen ilimi na Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga wasu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
shi. Ka wanda ba awa ka sace. Darago da ranta masu ya zama. Hayi wani goma. Mola wadaka, sai wadaka ko jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa za ku jira ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin ƙasar Ghana da ke nan ƙasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakub Makeri.
Da farko za mu nemi ka gabatar mana da kanka.
Sunana Lawal Ahmed. Ni yaran na tashi daga Accra, na tashi Accra na yi makaranta na daga Accra, na yi school na daga Accra, nazo wannan gari da nazo na kuma je school kuma daga wannan gari na kare NYU. Anan na fara aiki daga downtown with a company called Hudson River Club. Hudson River Club now was one of the busiest and the busiest restaurant in the city. A lokacin nazo na fara aiki wurin ni dishwasher. Now, I started dishwashing. Within some few years, I became the general manager of that place. And within that period, I managed. Within that period, I was managing 120 employees under me.
Wato kana shugabantar ma'aikata wurin 100 da wurin 20 kenan karkashin ka.
Na'am. Kuma kudin da business is inda muke yi, kudin da muke yi every single month was close to $1 million.
Kamar shekara nawa kenan ka fara ka shigo na America?
Na shigo America 1987. Na shigo America. Shi sanna nan ga shekara 32.
Yaushe ka fara aiki kuma a wannan restaurant da kake magana wurin cin abinci, gidan cin abinci?
Lokacin da nazo wannan gari, lokacin na fara aiki wannan restaurant.
To ya aikin wannan wurin cin abinci?
Da na fara aiki sai dini mai wanki kansuna. Na wanki kasa ke na zuwa na bola abubuwan da duka share wurin tun girin gida su yin shiwa kuma ba wannan aiki ya je kan da ya kamata. A nan she su owners waɗanda suke da wannan wuri sai suka yi kokari na da suka yi kokari na she suka ba ni position to be the supervisor of that place.
Wato mai kula da ayyukan wurin.
Mai kula da ayyukan wurin. To a nan she suka gan kaman kokari na da kyau. Sun gan kama yaron ga fa mai kokari ne kuma idan na kama wannan sai na kama duk abin da duka na kama yi sai na gan karshen shi kuma na aiki ne da gaskiya da suka gan aka nan ba da lokaci ba sai nazo na zama babban wuri har yazo kaman su waɗannan suke aiki da ni na over 120 employees waɗannan suke su duka suna karkashi na suke aiki suke mini aiki ni nake haya ni nake kura.
Wato kake dauka ma'aikata kuma kana iya sallaman wasu ma'aikata?
Na yi doka ina yi sallaman su. Ni ne wa'annan ke ni ke wannan aiki kuma duk wani kudi da zai shigo cikin wannan wuri wannan kudi at the end of the day kafi a kare wannan ranan kudin duka ya kamata ya zo a kaina ni ne wannan dan kike da kudin duka ya son je da wannan kudi duka banki a banki inje in ajiye kuma wannan kudi aka arana cikin month muna samu close to $1 million amma irin aikin da nayi da shi
dala million dara wata
a wata irin aikin da nayi nayi aiki har nazo cikin New York Times a wannan lokaci that was
cikin jaridar New York Times
cikin jaridar New York Times at 1995 I was you know based on New York Times kuma shigowa da nayi nazo cikin New York Times suna gudawa cewa kaman ba suma sun je round suna duban wa'annan suka zo wannan gari da irin aikin da ake yi she da suka zo suna round she suka zo wurin da muke aiki she suka gan kuma ah nan gannan fa ana maganan wannan wuri wurin da nake aiki cewa kuma is one of the busiest restaurant kuma ba wurin ci abinci amma an gane cewa kuma ba wannan lokacin nan he's the top line
ba to wuri ne da ya shahara sosai wurin ci abinci
yawa ana ci abinci ana shakatawa ana duk abin da ake daga wannan
to amma mai saurare zai yi mamaki wani irin abinci ne kuke sayarwa har kuna iya miliyan 1 na dala a wata
a ba abinci kawai ake sayarwa daga wuri ga abinci ga abin sha duk ana sayarwa daga wuri to a wannan gari kuwa gaskiya abincin da abin shan nan duka abinci da ana ta samu kudi amma wurin shan shine wurin da kudin ke da profiting ke da profit margin ke da very
ake samun riba
ake samun riba sosai na'am
to kuna saida tuwo da su shinkafa da irin namu burabusko ne na Africa da sauransu ko dukunu
babu sayar da wayannan kayaki abinda muke sayarwa shine hamburgers muna sayar da hamburgers muna sayar da duk abinci Italians muna sayar da abinci Americans muna sayar da abinci Mexicans abubuwan ababen da muke sayarwa kenan kuma domin sunan wannan wuri ce wannan ke sarkin wannan ke muna dafuwan ma'ana shine chef we had one of the world renowned chef ma'ana shine shi wannan chef dun duniya duk an san shi
kwararre ne a wannan fanni a duniya
kwararre ne sunan shi Waldy Maloof yanzu ka google ka gani to shi an san shi domin wannan kowa na zuwa wannan wuri domin ya zo a ci abincin shi kuma yau hamburger da daka je waje gari ga sai shi maybe $6 ikazo wurin mu ka sami kuma $22
bun dala shi da ku kuna sayarwa dala 22
kuma ka zo ma ka zo kai alai lunch time ka zo kai alai ya kai ka 30 minutes sannan ma ka samu abinci ka ci
abincin rana kenan
do abincin rana domin ana neman shi a san kuma ba wannan abincin da nake ya fito wurin Waldy Maloof shi wannan mutum
to malam lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
to madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun kuduri aniyar mayar da ƴan gudun hijirar cikin gida a yankin Tilaberi zuwa garuruwan su na asali Jaridar ta ce a yayin wata ganawa da shugabannin al'ummar Tilaberi ne ministan cikin gida Bazoum Mohamed ya tabbatar da wannan yunkuri da zai biyo bayan matakin sake girke jami'an tsaro a garuruwan da ƴan ta'adda suka kori jama'a sannan daga bisani gwamnatin za ta sassauta dokar hana yawo da baburan da aka kafa a karkara ta Tilaberi saboda dalilan tsaro Jaridar Levanaman na cewa wasu tsofaffin ma'aikatan kamfanin Areva sun bayyana shirin maka gwamnatin Niger a gaban kotu da nufin a biya su diya sakamakon yanayin na kasan da ayyukan hakar Iranium suka jefa su ciki jaridar ta ce lauyar da ke kare waɗannan tsofaffin ma'aikata su kimanin 30 Maître Elise Legol da ke da ofishi a birnin Paris ita ce ke kan gaban wannan yunkuri da ke hangen tilastawa kamfanin Areva daukar alhakin barnar da yayi wa muhalli a garuruwan Arlette da Akokan jaridar La Charité ta bayyana cewa hukumomin Cote d'Ivoire sun rufe shagunan ƴan Niger mazauna birnin Abidjan ba tare da sanar da su dalilan daukar wannan mataki ba. Lamarin da ya jefa waɗannan bayan Allah cikin yanayin kuncin rayuwa sakamakon tsayawar al'amura. Jaridar ta ce dukkan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin waɗannan ƴan kasuwa da jakadan Niger a Cote d'Ivoire ba su bayar da wani kyakkyawan sakamako ba. Mu karkare da jaridar Air Info wacce yake cewa hukumomin birnin Yamai sun kafa dokar haramta gudun tsere da mota bayan da wasu dalibai biyu suka halaka sakamakon wani hatsarin da ya faru a makon jiya lokacin da wani ayarin motoci da baburan daliban makarantun sakandare suka yi tahomu gama a yayin da suke zagaye a titunan na birnin Yamai. Wannan ya sa hukumomi baiwa jama'a lambobin waya domin fallasa dukkan wani abin da ke kama da gudun tseren motoci ko na babura a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mejiyar Kampala, malamin Bayero jihar Jigawa, Nigeria. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yaba wa shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha game da ƙoƙarin da yake na kawo ci gaba a ƙarƙashin shugabancin da aka ba shi, musamman kamar ofis da aka buɗe na shiya na muryar Amurka a jihar Kano. Wannan abu ne mai saurare ya mana daɗi, domin idan ka kallaki irin yadda sashen Hausa na muryar Amurka yake ba mu dama muke gabatar da kokonmu ga shugabanni ko mu nuna musu kuskuren abin da suka yi, to haƙiƙa mu ɗan rubuta wannan namu da aka yi a shiyar Kano kayan da ya ɗauki a gindin kaba. Muna yi wa shugaban wannan sashen Hausa na muryar Amurka fatan alheri da ma'aikatan wannan sashen Hausa game da irin gudunmuwar da suke ba mu saurari, game da irin ƙoƙarin da muke yi na wayar da al'ummar Najeriya kan game da irin abubuwan da yake faruwa a ƙasarsu. Mai magana Alhaji Audu Mejiyar Kampala, malamin Bayero jihar. Assalamu alaikum, sunana Hamisu Mogal Daura. Ina so in yi kira ga mai girma Alhaji Aliko Dangote. Don Allah, don Annabi, mai girma Alhaji Aliko Dangote, idan da yawa ya gani shugabancin Najeriya ba mu da kamarka, don Allah, don Annabi, ka yi kokari ka fito ka kare shugaban ƙasa. Kai ma na san za ka ba da gudunmuwa kamar yadda Baba Buhari ya ba da. Daga Hamisu Mogal Daura.
Madalla, kamin mu yi sallama ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, shafar tattalin arziki da mummunar cutar mara coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun faɗi jiya Litinin, yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilastawa ƙasar China soke zama majalisar da ta saba yi a duk shekara, tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a faɗin duniya. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike Esper ya ce rundunar sojojin Amurka ta Koriya ta Kudu na duba yiwuwar rage yawan rawar dajin da suke a yankin ruwan Koriya, yayin da Koriya ta Kudun ke faman shawo kan ɓarkewar cutar murar coronavirus. Sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru ya tilasta mutane sama da 70 waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa daga gidajensu domin neman mafaka. Akwai alamun gajiya da yunwa a tare da su, waɗanda tashin hankalin ‘yan awarin ya shafa a yankin masu amfani da harshen Ingilishi.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hanci, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfilu Hashim Gummel da ya taya ni gabatar da shirin, da mai bada umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hanci Mr. Kevin Murtala Faruk Sanyinna, daga nan Washington DC nake sallama. Ku kasance lafiya, ma'assalam.